أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايها كبركة مرسادوا أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد خلفاء الراشدين دنسي قبدا كراتمنا حل المسائل في شرح مختصر الأخداري ونشيني مجلس منا شا ترنيكو ومن تاوتر كوهوم إن شاء الله ذكراتن وانتنساتن بأيوة يومنا 20 قواتن صف قوات الربيع الأول هجرة قرمك زوا مدينة dubu 1447 wanda ya daidai da 13 ga watan 9 a kalandar Bature 2025. Idan ba manta ba, wancan sati da ya gabata mun kare gabar da malam yake mana bayani wa'ansu abubuwa wanda suka zamanto wajibi game da wanda alkalami ya hau kan shi, shine ya kame harshen shi daga alfasha da mugun aiki da zantuttuka wanda suke masu muni, haka da rantsuwar saki da kyaran mummuni da tozartar da mummuni da zagin mummuni da tsoratar da mummuni ba tare da wani haƙƙi na shari'a ba. Haka malam ya kawo mana bayani akan ya zamanto wajibi game da mummuni ya kiyaye ganin shi daga gani da duk abin da yake haramun ne, haka kuma baya halatta ga mummuni ya kalli dan uwan shi musulmi ko musulmi ya kalli dan uwan shi musulmi da wani kallo na reni, kallon da zai iya cutar da dan uwan shi. Yace sai dai idan wannan musulmin ya kasance fajiri ne, yace a wannan halin ya zamanto wajibi a kaurace ne. Yau malam zai ci gaba da mana bayani daga cikin abubuwan da suke wajibi game da dukkan wanda alkalami ya hau kan shi ya balaga, shine yake cewa wa yajibu alaihi hifzu jami'a jawarihi mastata'a, yace cewa wajibi ne game da wanda alkalami ya hau kan shi ya kare ya kiyaye dukkan gaban shi gulgudan iyawar shi. Yace wa an yuhibba lillahi, ya so mutun dan Allah, wa yabghadha lillahi, kuma ya ki mutun dan Allah. Wannan ita ce mas'ala alwala'u walbara'u. Da zaran aka ce musulmi bai da wannan mas'alar, to ya riga ya gama bai da wani amfani a gun ubangijin shi. Ka so dan Allah, ka gidan Allah. Yace wa yarda lahu, kuma ya yarda wa mutun dan Allah. Wa yagdaba lahu, kuma yayi hushi dan Allah. Wa ya'muru bil ma'ruf, yayi umurni da kyakkyawa. Yace wa yanha 'anil munkar, kuma yayi hani akan dukkan mummuna. Wannan shine hali na mummuni, kuma abin da yake wajibi a gare shi ya aiwata. Shine malam ya kawo mana bayani, yake cewa ya'ni annahu yajibu 'alal muslimi an yahfaza jami'a jawarihi an jami'il mukhalafati wal ma'asi. Ya zamanto wajibi game da musulmi ya kiyaye dukkan gaban shi, dukkan abin da yake sabo ne, ko kuma duk abin da yake ubangiji ya ce maka kadda ka aikata shi, to wajibi ne ka kame gabbanka da wannan abubuwa. Yace wa yasta'miluha fi ta'at wa yasta'milaha fi ta'ati Allah bi qadri al-imkan wal istita'a. Yace ya sanya wannan gabobin nashi wurin biyayya ta Allah gulgudan iyawar shi.
dukkan karhinka ka bada diddanmi diddan ka gani ka kyauta ta ko ka kama kai kamantacce ne ya da abinda ubangijin ka ya umarce ka ka aikata yace wahiya al-lisan sune gaban da ya kamata a ce ka kiyaye ka sanya su gulgurin inda aka umarce ka sanya su shine halshen ka an ba manta ba karatun mu na karshe mun yi bayani akan illa da hadari na halshe kamar yanda muka karanta hadisin Mu'az yake cewa manzo Allah ko manzo Allah yake bashi labari yace sin Mu'az bazan baka labarin abin da ya kumshi dukkan abubuwan da na baka labari na daga fadaloli idan ka yi su zaka samu gidan aljanna yake cewa kuffa alaika hadha ya kai Mu'az wannan halshen naka ka kame kanka da shi saboda wannan halshen naka shine zai kihar da kai wutar jahannama shine Mu'az yake mamaki wa inna la mu'akhizuna bima natakallamu bihi manzo Allah shin ana kama muni da laihin abubuwan da muke furci da shi abinda halshen mu tarakito take fada za a kama mu da laihin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kai canka ya Mu'az yace shin yo dalilin me yasa ya ubangiji yake kihwa huskokin mutane a wutar jahannama in ba abinda halshinan su take girba ba shine nan mallan yake bayyana wa kaga wannan gaba tana da muhimmanci iya muhimmanci a cikin rayuwarka tana da muhimmanci iya muhimmanci wurin kaika gidan aljanna ko kuma kaika wutar jahannama shine mallan ya fara maka yace kaga halshenka wajibi ne ka kiyaye shi yace sannan wal aynani kaga idanuwan nan taka da kake kallon abubuwan da su dace ba wajibi ne ka kiyaye su shi sanya ubangiji a cikin suratul nur ya ba mu labari wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum ya ka hudi wa mumminai su kiyaye gannan su sakiyaye gaban su yace wannan shine mafi tsarki a gare su kaga idanka abinda yake hangawa to tabbas da kai abubuwan da ubangijinka ya haramta maka shi sun ya manzo Allah mun yi bayani wancan sati akan zama ma akan hanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ba makawa lalle sai an zauna akan hanya to ku ba wa hanya hakkinta shine ba komi ba idan ka zaka ringa ragito maka ba kana kallo ubangijinka yana rubuta maka laifi ba shine yace shi maka gaba ta biyu shine idanuwanka gaba ta uku shine kun wa irin rada-rada da za a zo a yi ta kawo maka a kawo maka giba da annabimancin wani to wajibi ne ka kiyaye yace wal yadan kaga wannan hannayen su ma da suke zuwa su aikata abubuwan da su dace ba wajibi ne ka kiyaye su iya kiyayewa kada ka sanya su inda shari'a bata baka damar ka sanya su ba yace wal rijlani kuma haka kawuwanka su ne masu tattaki suna kai ka inda ake saba wa ubangiji kai kokari ka kiyaye kafarka kada ta kai ka inda bai kamata ba ta kai ka ba yace wal batan kaga cikinka wanda kullun shine zai sanya a kaso haramun a zuba me kai kokari ka kiyaye shi yace wal farj uwa uba gabanka kai kokari ka kiyaye shi yace li annaha wada'ullahi indahu wannan dukkan su amana Allah ce akan ka saboda gobe kiyaman nan sai an tambaye ka akan su yaya kai da su yake cewa huwa mas'ulun an jami'i amaliha wa harakatiha wa sakanatiha kai innan responsible ne akan wannan gabban naka dukkan wani motsi da zasu yi dukkan wani aiki da zasu yi haka kuma ka ajiye su ma haka responsible ne kai akan su gobe kiyama sai an tambaye ka fala nas'alannal ladina ursila ilayhim wala nas'alannal mursalin duk abinda aka baka amana shi to tabbas ka tabbata ho ubangijinka sai ya tsayar da kai ya jike ka ya tambaye ka amanar da ya baka na daga gabbanka amanar da ya baka na daga iyalinka amanar da ya baka ta daga wa'ansu wanda suke karkashinka suke aiki komai da ka sani an ba eh an zo an maka keke da keke a gaban ubangiji shine mallan ya kawo man dalili a cikin suratul isra ubangiji yake cewa innas samaa wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula kaga ganinka kaga jinka kaga ganinka kaga hankalinka gobe kiyama dukkan su ubangiji sai ya tsayar da kai ya tambaye ka mi kai da su kaga wannan kalubale ne za a killace za a dakile wannan halshen naka ai shine zai iya furta abinda ba hakan ba ubangiji sai ya like shi yake cewa al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksubun yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna allaha huwal haqqul mubin yace ranar da zamirihi akan halshinan su halshen baya iya furtawa ai shine makaryacin baya iya furta abinda ba haka ba yace hannayen su za su ringa mana magana su ce kwarai ko ubangiji mun yi kawuwa su ringa magana yake cewa albarkacin abinda suka aikata a rayuwarsa ta nan duniya yace wannan ita ce ranar da zamu cika wa kowa aikin da ya aikata a rayuwarsa yace ba tare da an zalunci wani ba ويعلمون أن الله هو الحق المبين أو النين اللي دوبني كافر يزيد تبتر للي هو بنجز النوع جسكياني للي هو النين اللي أكيتي وزاء سيا للي جسكياني لكن أن تبتر أبدا أكيد هني إندي كشني يازو ياسامي كشيني والنبا وزي جني الحق المبين أيه هن جسكيا جسكيا ود تكيد تكيد كيجي جسكيا ود تكيد مبين يا لكن أن تبتر shi san ya nan mallan ya kawo mana wannan dalili ne yake tabbatar maka duk abin da ubangiji ya baka na daga gabanka na daga gabban da suke cikin ka to tabbas gobe kiyama za a tambaye ka akan su idan ka leka dan adam yana da gabbai 360 wannan gabban 360 a kullun da kai abin da zaka yi kowace gaba ka yi mata sadaka shine wannan raka'a guda biyu da zaka yi lokacin wallaha in ma biyu ko kuma hudu ko kuma shidda ko kuma takwas wannan gulgurin abin da ka samu dama daga biyu abin da yake takwas kana iya yi idan kai guda biyun nan to kowace gaba ka mata sadaka haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyanawa sahabban shi yake bayyanawa al'ummar shi haka da kai hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kutiba 'ala ibni adam nasibuhu min az-zina fa huwa mudrikun zalika la mahala yace dukkan dan adam kowa da ka sani an riga ya an rubuta mai gulgudan abinda zai samu na daga zina yace kuma tabbas bawa hay ya riski haka ba wani abu wanda zai sha mukance sai ya aikata haka yake cewa al-aynani zinahuma an-nazar wani zaka gani shi an jarrabe shi kurum shi ya kalli abu mai kyau ko ya kalli abin da yake haramun ne wannan kallon da yake yi zina ce yake aikatawa yake cewa lokacin da ido yake kallon wannan abin da yake haramu to wannan zina ake kiran shi yake cewa kallon abin da ba hakan ba shine kallon abin da yake ba halaka dinka ba wannan zina ake kiran shi zina ta idanuwa yace wal uznani zinahu zinahuma al-istima yake cewa kunnuwa su ma suna yin zina lokacin da za su ringa jin yashashin zantattuka abinda ba haka ba suna jin batsa yace su ma wannan za a rubuta musu lalle sun yi zinar su yake cewa wal lisanu zinaha al kalamu shi ma halshe yana yin zina lokacin da halshe yake furta batsa yake furta yashashin maganganu na zina yake cewa to za a rubuta lalle halshen ka ya aiwatar da zina yake cewa wal yadu zinaha al batashu shi ma hannu yana yin zina lokacin da yake kamawa shi ma zina ce yake aikatawa yace war rijlu zinaha al khuta ita kuma qahuwa ita ma tana yin zina lokacin da kai tattaki da ita kai ka zuwa ga inda zaka aikata zina yace ita ma ta rita ya aikata ta aikata zina an rubuta mata ita ma ga gulgurar abin da za ta samu ne daga zina yace wal qalbu yahwa yace ita kuma zuciya tana so yace wa yatamanna kuma al qalbu yahwa wa yatamanna zuciya tana so kuma tana gurata ta aikata wa yusaddiqu zalika al farju aw yukadhibuhu shi kuma gaba sai ya tabbatar ko kuma ya ƙaryatar haka shine idan gaba ya riga ya boye to an riga ya an samu zina kuma ubangiji ya riga ya rubuta abin da aka aiwatar shine imma ko ya gaskata ko kuma ya ƙaryatar a fahimta mallai ci gaba da cewa wa yajibu ala al-mukallaf ala al-mukallaf an yuhibba bi sabbi ta'ati llahi yace wajibi ne game da wanda alƙalami ya hawo kan shi yaso dalilin soyayyawa ne ko dalilin biyayyar da yake yi wa ubangijin shi wane ne ana tare da shi ana al'amurka na addini wajibin ka kaso shi saboda dan uwanka ne musulmi kamar yadda ubangiji yake bayyanawa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum kunga wannan mummunan wanda suke kauna Allah da manzon shi ɗan uwanku ne dan haka ku daidaita tsakanin ɗan uwanku wajibin ka ne duk wanda yake san Allah da manzon shi wajibi ne kaso shi yake cewa wa yabghadu fillahi bisababi ma'siyatillahi kuma wajibin ka ne ki kyamaci mutun dalilin sabawa ubangiji da yake yana keta dokoki na ubangiji ba shi ba biyayya ta Allah da manzon shi to wannan wajibi ne ka nisance shi wannan ita ce a mas'ala ta aqida ake kiranta alwala'u walbara'u wajibi ne a matsayinka na ahlus sunna wal jama'a ka so duk wanda ya so Allah ka ki duk wanda yake Allah duk wanda ya saba wa manzon shi wajibinka ne ka nisance shi duk wanda ya so manzon shi wajibinka ne ka so shi wannan ita ake kira da aqidan wala'u wal bara'u kuma wallahi duk wanda bai da aqida wannan to duk abin da yake yi ba sharman banza ne wa an yuhibba lillahi wa yabghada lillahi yaso dan Allah kuma ya kitan Allah wannan nan duk irin kusancin ka da shi in dai aka ce ba na Allah bane ba na manzon shi bane ba soyayya tsankanin shi da Allah ko ba biyayya ta Allah da manzon shi to wajibin ka ne ka ki shi shi sun ya idan ka dauki addini da yazo duk irin dangantakar da take da tsankanin ma'ahida da dan shi he aka barta a matsayin dangantaka ce ta jini da za a ce wannan nan ya mutu a matsayin kaguri ba shi ba wani ba shi ba cin gadan shi koda ya kasance dani ko kuma ya kasance ma'ahin saboda soyayya tana tabbatuwa ne ɗan uwantaka tana tabbatuwa ne dalilin wannan addinin na musulunci wanda yaso Allah yaso manzon shi wajibin ka ne ka so shi wajibin ka ne ka so shi wanda yake Allah yake manzon shi wajibi ne ka ki shi zaka ga mutun gawa nan nashi amma dai yana fifita wanda da yau za a bashi dama a ce ina musulman nan suke a kona su wallahi kana cikin lomo har wanda za ya wara azabtawa ko za ya kashe amma dai zai kasance kai shine masoyinka shine majibincin al'amurrukanka shine nan malai ya kawo mana wa'ansu dalilai a cikin alqur'ani ko ma cikin suratul maida yake cewa innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'una wa man yatawallallaha wa rasuluhu wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibuna yake cewa ku sani fa majibincin al'amurrukanku shine Allah da manzon shi wanda ya cancanta ku so Allah da manzon shi haka waɗanda suka yi imani da Allah waɗanda suka yi imanin da Allah ma sai aka maka precise su waye su ne wanda suke tsayar da dokokin Ubangiji suke tsayar da sallah suke bayar da zakka kuma suke yin sujada ga Ubangijinsu yace to ku sani duk wanda yake san Allah da manzon shi yake san waɗanda suka yi imani da Allah to ku faɗi me fa tawaga Allah ita ce hukuncin take rinjayi gungu na Ubangiji kullun su suke samun rinjayi bai yiwa kana can kana sharholiyarka kace zaka ringa samun nasara a rayuwarka akwai hadisin da Imam Ahmad ya wutar afwan Imam Bukhari da Muslim sun wutar da shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk lokacin da kaga wani Ubangijin shi yana bude mai na daga rayuwar duniya yana ana ta abubuwa kullun shine samun dai bai wasa samun ba kasuwa a bude mulkin yana samu daukaka kullun samu yake kuma yana nan a yanda yake yana sabawa Ubangiji yace to ka kai wata tantama istidraji ne ubangijin shi yake mai ta lalace ake yi mai sai ubban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan aya yake cewa falamma nasu ma zikru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idha farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idha hum mublisun yace lokacin da muka kawo musu ko aka zo aka galgade su aka karanto musu ayoyin mu aka bayyana musu soyayya Allah da manzo biyayya Allah da manzo ita ce gaban komai sai suka ce a'a su wasu na da wa'ansu abubuwa wanda ya kamata su yi su a rayuwar su ko kuma da an sha wahala yanzu an samu aka ce qara'i za a yi yake cewa to a lokacin nan sai mu bar su yace fatahna alaihim abwaab kulli shay'in dukkan wata kofa ta fadala Ubangiji yace sai mu bude mai dan siyasa ne a bude mai harkokin shi kullun ya ringa samun matsayi a dan kwangila ne a bude mai dan waye umma ne yake kasuwa ce yake a bude mai kullun ana ta hada ana ta abubuwa kuma wannan zulubban da yake tarawa kansa wannan saban da yake yi bai wasa ba yake cewa za mu bude musu komai har sai da lokacin da suka tabbatarwa sune yau sune gobe su suka isa su suke fada aji yace akhaznahum baghtatan sai mu kama su kwarar kai tse zaka ga Ubangiji ya zare komi illahiya ce Ubangiji kurum sai ya tura shi ya abai abese shikenan an manta da lisayin shi sai an tura sai an kai shi sai an mai komai wannan shi ake kira akhaznahum baghtatan kurum Ubangiji sai ya kama su kwatsam lisahin ka ya kare sai wani ba kai ba in matsayin ne ba sai da lafiya ba za a yi ba illa latacce ai sai da kuɗi za a yi ai sai da lafiya Ubangiji yana iya kwace dukiya asara tsakar rana ka gani an kurum an kare an kare yanda Bahaushe yake cewa dare ɗaya Ubangiji ke yin bature to haka dare ɗaya Ubangiji yake talautawa shikenan an kare akhaznahum baghtatan fa idhahum mublisuna he ka gansu da abukan saban an yi tsuru-tsuru an rasa ya za a yi wannan ita ce kaida ta Ubangiji shi sanya wanda yake san Allah da manzon shi sune waɗanda suka yi tantanta ku jibinci al'amuran su sune yi tantanta ku so su dan Allah kuma ku ki duk wanda yake Allah dan Allah wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa mu koma cikin suratul mujadala ubangiji yake cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allahu wa rasuluhu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin minhu yace ba za ka taba samun wa'ansu mutane ba wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da lahira suna soyayya ko suna kaunatar waɗanda suke keta dokokin Allah da manzon shi ko da waɗannan in sun kasance iyayen su ne ko kuma diyan su ne ko kuma ɗan uwan su ne ko kuma dangin su ne yace waɗannan waɗanda suke son Allah suke son wanda suke son Allah da manzon shi sune wanda Ubangiji ya riga ya rubuta imani a cikin zakatun su kuma ya karfafe su daga wani ruhi daga gare shi aka wannan wajibi ne haka can idan ka koma cikin suratul tauba qul in kana aba'ukum aw abna'ukum aw ikhwanukum aw ashiratukum aw amwalun iqtaraftumuha aw tijaratun takhshawna kasada wa masakin tardawna ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri in ya kasance soyayya Allah da manzon shi ita ce a bayan komai kun yi fifita diyanku matanku danginku ɗan uwanku kasuwancinku hada-hadanku ta yau da gobe kun yi fifita su akan Allah da manzon shi da daukar kalmar la ilaha illallah da taimakawa wannan addinin yace to ka hodi musu su jinkirta Allah zai zo da al'amarin shi in ka ce ma baka yin ba akwai wanda Allah zai kawo zai tsaya tsayin da ka yi kamar yadda yake bayyana mana yake tabbatar mana lalle man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatan 'alal mu'minina 'izzatan 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im kaga wa'inda suke juya baya akan addinin Allah wai an zo ana cewa ka zo ka taimaka ka zo ka kama aikin Allah ka zo ai da kai sai ka ringa cewa a muna nan mu ne ma sai yin ko kuma a'a ya kasance yana yin sai ce a'a ma an raina ne daga yau na hasa ban ƙarin shi ai za su ga kuran su ba sai mu bane ba sai da mu ba za a yi ba yace to ka kwantar da hankalinka Allah zai kawo waɗanda suke sun yi ka fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin Allah zai zo da wata tawaga wa'ansu mutane kai kai dai ne kace ba ka yi ba ka gani wai a kai ne mai yin kana ganin kana jajircewa kana kaza an taba ka kace ka fasa kanka kawa yace Allah zai kawo wa'ansu mutane wanda za su zo su yi tsayin daka akan wannan addinin yace kuma za su so masu yin wannan addinin yace kuma za su ringa ba wannan addinin gudunmuwa ba sa tsoron zargin mai zargi tunda kai can da kana ma wani boye-boye kanta a ce ka sa kaza ko kanta a ce an gan kana kaza kai innan kana nan kana sabotan a haraka Allah yace to wallahi Allah zai kawo wanda ba ruwansu ba sa tsoron zargin mai zargi za su tsaya tsayin daka akan wannan addinin su taimaka mai dan ka ce ba ka yi ba abinda za karge wa Allah can kai ka sani wannan shine abin da ayan nan take karantar da ku shi sanya wajibin ka ne a aqida ta ahlus sunna wal jamaa shine alwala'u wal bara'u duk wanda yace zai tsaya tsayin daka akan Allah da manzon shi zai so Allah ya so manzon shi yayi wa Allah yayi wa manzon shi biyayya to wannan wajibin ka ne ka so shi duk wanda ku yace a'a ba shi ba Allah ba soyayya tsakanin shi da shi da Allah da manzon shi yaki Allah yaki manzon shi to wajibin ka ne ka ke shi koda ya kasance dan uwanka ne azza Allah sallallahu alaihi wasallama yaki nashi ba dan komai ba saboda sun ki Allah zai din manzon shi haka kai ma a karantar da kai wajibi ne ka ta yi aka haka haka da kai hadisin da Imam At-Tabarani ya hutar da shi a cikin Al-Mu'tamul Kabir yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa mana yake cewa awsaqu ural iman al-muwalatu fillahi wal mu'adatu fillahi yace mafi ƙarhin igiya ta Ubangiji tubkakkar igiya ta Ubangiji abu mafi muhimmanci abun Ubangiji shine al-muwalatu fillahi wal mu'adatu fillahi mutun ya so dan Allah kuma ya ki dan Allah duk wanda ya so Allah da manzon shi to wajibin ka ne ka so shi duk wanda yake Allah da manzon shi wajibin ka ne ka ki shi yace wal hubbu fillahi ka so mutun dan Allah wal bughdu fillahi kuma ka kyamaci mutun dan Allah madaukakin sarki duk wanda yace kurum bashi ba Allah wajibin ka ne ka tabbatar wa zuciyarka lalle ka ki shi wannan shine imani shine kuma tauhidi haka Imam Ahmad da Imam Tirmidhi sun mutar da hadisi yake cewa man a'ta lillahi wa mana'a lillahi duk wanda ya bada dan Allah wannan dan yana namu musulmi ne muka bashi yace wa mana alillahi wa la kurum dan yaki Allah yaki manzon shi yaki bin dokokin Allah da manzon shi dan bid'a ne tantagariya kaki bashi dan Allah yace wa ahabba lillahi yaso wani dan Allah wa abgada billahi lillahi kuma yaki yakamaci wani dan Allah yake cewa baya da haka wa anka halillahi ya aurawa wani dan Allah yace faqad istakmala imanu tabbas wannan mutumin imanin shi ya riga ya cika kaga nan ya kawo maka wannan abubuwan guda hudu ka guda biyar ka so dan Allah ka bada dan Allah ka ki dan Allah ka ki badawa dan Allah ka so dan Allah ka ki so dan Allah yace kuma ka auras dan Allah wannan nan da yazo maka ka bashi dan Allah ba dan ganin abin da yake gaba ta sanya ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana kaida wadda da kowanne uba zai yi amfani da ita wallahi tallahi za a wani lahiya yake cewa idan manja idza ja'akum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun wa fasadun kabira yake cewa duk lokacin da wanda kuka yarda da addinin shi da halayen shi yazo neman aurat yaku yace to ku bashi idan muku bashi ba to fitina ce ba karama ba da wannan a saman doran kasa ka gani wani ya bada dan Allah wannan shine idan mutun yayi to tabbas ya riga ya cika imanin shi malai yake cewa fal amru bil ma'ruf umurni da kyakkyawa bayan ya maka ai bayani akan aso dan Allah ayi a kidan Allah yace wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wajibi ne mutun yayi umurni da kyakkyawa yayi hali da mummuna wannan shine abinda ya gagare mu a wannan lokacin zaka ga mutun gashi nan ana abinda ba hakan ba yayi umurni da kyakkyawan yana da halin da zai iya umurni da kyakkyawa sai ya koma gehe yace ba sai iska ne idan ka musu haka to ka taimaka wa sheidani akan su shi kuma a kullun addini ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana umurtan mu idan muka ga namu a cikin wani hali kada mu taimaka wa sheidani akan shi abinda yafi dacewa shine mu tsaya mu mai addu'a Allah shirye shi in kana iya maganganun da zaka yi mai ka janyo hankalin shi ka mai nasiha ya dawo kan turba ta gaskiya kai kokari ka yi mai shine nan malam zai lakashe mana akan menene umurni da kyakkyawa da hani akan mummuna yace umurni da kyakkyawa da hani akan mummuna fardu kifayati wajibi ne wanda da wa'ansu za su dauke wa wa'ansu to ubangiji ba zai kawo dukkan al'umma ba da laihin ba ai ba umurni da kyakkyawa ba da hani akan mummuna ba shine ake kira da fardu kifaya ya sha bamban da fardu ainin fardu ainin shine duk wajibin da wani bai iya dauke maka shi kaman misalin sallah kaga sallah bai yiwa wani ya ce a wane yau dauki kwanje yau zan maka sallah ka gobe he ka munitawa kaga abu ne wanda bai yiwa shi ake kira da fardu ainin abu ne wanda wajibin shi ne wani bai iya dauke wa wani fardu kifaya kuwa shine duk abinda ubangiji ya wajabta wa al'umma da wane za su aikata shi to al'umma dukkanta ta saraya akan ta misalin a ce misalin mu dauki misalin kiran sallah fardu kifaya ne wajibi ne a ce a gari an yi kiran sallah da masallaci ɗaya lakkan zai yi kiran sallah to ya dauke wa dukkan masallacin garin nan haka misalin wannan neman ilimi na addinin musulunci da za a samu wane da wane su tayi su karanta ba a ce kowa ba sai ya tahiyaye ba sai san ya ubangiji yake bayyana mana wa kana almu'minu yanziru kafa falawla rafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid din wa linziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun bai yiwa a ce kaga jihadi fardu kifaya ne wane masu karhin cikin mu idan sun tayi sun dauke wa mu masu raunin ba mu ba masu raunin ko sun dauke wa masu raunin to kaga wannan fardu kifaya ce shi yasa ubangiji sai yake galgadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai dacewa a ce dukkan al'umma dukkan sahabbanka kowa ya dace ta yaki a wa'ansu su tayi yaki wa'ansu su tsaya su shagalci da ilimi su karanci kabli da ba'adi su karanci ya za a yi gyara kasuwa ya za a yi kaza kalkashin tsarin addinin musulunci wa'ancan sun tayi wannan sun zo wa'annan sai su karantar da su wani kaga shi ake kira da fardu kifaya haka umurni da kyakkyawa hani akan mummuna da za a samu wata tawaga ko wata al'umma ko wata service wanda gwamnati za ta dauke ta tace ke wannan kurum aikin ki ringa umurni da kyakkyawa ki ringa hani akan mummuna to ta dauke wa dukkan al'umma ta dauke wa shugaban kasa ta dauke wa gwamnati ta dauke wa dukkan wani responsible a cikin gari da za a mutum ubangiji da ba zai kama su da laihin haka ba saboda ga wa'ansu nan sun dauki yaunin haka umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna idan ka koma cikin alqur'ani da sunna zaka gani alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna mana nuni akan haka lalle wajibi ne akan al'umma ta tsaya tsayin daka ta ringa umarni da kyakkyawa ta ringa hani akan mummuna yace amma dai ya kasance bi shartin Allah yuaddi ila munkarin akbar minhu wa an yuzha wa an yazhara lahu ta'thirun yace da sharadin idan zaka yi umarni da kyakkyawa da hani da mummuna ya kasance lokacin da zaka yi umarni da shi babu wani munkari wanda zai aiho zai zo a nan gaba shi sanya malaman fiqh suke cewa ko mazmun qawaidul fiqhiyya dar'ul mafasid aula min jalbil masalih a kange wata banna yahi da akawo wata maslaha misalin zai yi umarni da kyakkyawa yayi hani akan mummuna wanda zai yi umarni da kyakkyawan da hani akan mummunan sama da shi yake kaga takan yi lokacin da zai yi umarni da kyakkyawan da hani ya aiho da wata mummuna wanda tahi abin da ya kasance yana aikatawa yace to in dai aka samu haka sharadi ne ka kame bakinka kanda kai idan dai aka sama ga shine mallai ya kawo sharadin shine ya kasance hani da kyakkya hani da mummunan da zaka yi ba zai aiho wani mummuna ba wanda yahi abin da ake nema a kame kai kuma ya kasance lokacin da zaka yi umarni da kyakkyawa kai hani akan mummunan a samu tasirin shi a cikin al'umma ka zo ka kirayi mutane ka musu nasiha ya kasance sun ji abin da ka faɗi da usulubi mai kyau kuma sun amuntu sun kame kansu da wannan bannar da suke aikatawa yace wa an yakuna bi rifqin wa hikmatin yace kuma ya kasance lokacin da zaka yi umarni da kyakkyawa kai hani da mummuna ya kasance kana tausasawa kana jin hankalin mutum ka koma gehe da kai abin da irin kama mutum koda yana iya amsa umarnin da kake mai na kyakkyawa da hannun da kake mai akan mummuna ba zai saurare ka ba misalin yana aikata abu a cikin jama'a ka zo a cikin jama'a sai ka fada shi ai Allah ya hana manzon Allah ya hana kana kaza kaga wannan bai yiwa ya saurare ka ai wannan kana tusartar da shi ne wannan kuma ran mutun tana buƙatar duk abin da za a yi mata a yi mata shi da lallabawa duk girman mutun yana buƙatar a lallaba shi haka duk karantan mutum yana bukata a lallaba shi ko yaro ne in kana so rarrashin shi ake yi kana iya kiran mutum gehe wani wallahi ka sani da ina son ka dan Allah kuma wannan abin da na ganka kana aikatawa inda wani ka zai gani ba za ka so ba sai ci maka kwarai kwa shi dama aiki na zunubi ai mun karanta a can baya manzo Allah yake cewa al-ismu ma haka fi nafsika wa karaita an yattali alaihin nas duk abu wanda yake na zunubi ne abinda zaka kyamata wanin ka ya ganka wani wanda kake jin kunya ya ganka kana aikatawa wannan shi ake kira da zunubi ya koma gehe da kwalba a hannun shi ya so baban shi ya ganshi ya so sarkin shi ya ganshi ya so matar shi ta ganshi ya so wane da wane mai gidan shi ya ganshi ba zai so ba to wannan shi ake kira da zunubi duk abinda kake kyamata wani ya ganka kana aikatawa zaciyarka lokacin da zaka aikata tana maka dardar ka san baka kyauta ba ka san kai huto na huto da Allah manzo Allah yace wannan shi ake kira da zunubi yake cewa to ya kasance lokacin da zaka ma dan uwanka umarni da kyakkyawa ka yi mai hani akan mummuna ka yi mai shi da tausasawa ka yi mai shi da hikima yanda zai fahimce ka ka janyo hankalin shi ka nuna mai girman abin da yake aikatawa huto na huto ne da Ubangiji da Allah zai kaddara a samu akasin mutuwa a wannan halin wallahi ba shi ba sha abun Ubangiji saboda bawa akan abin da ya mutu ake tayar da shi yake cewa ala maratibin salasa lokacin da zaka yi mai wannan kiran ya kasance ka mai shine a matsayin a mataki guda uku ko lokacin da mutun zai umarni da kyakkyawa yayi hani akan mummuna ya kasance yayi su a mataki guda uku yace an yughayyira al munkara bil yadi in kanat lahu bastatan wa yadan tula ala al ard bid darbi ala aidi al mujrimina wal qabd ala al mu'tadina yake cewa idan na farko ya kasance ya fara hani akan mummunan nan da hannayen shi idan ya kasance yana iya ko yana da hannun da za ta iya kaiwa zuwa ga mai aikata wannan mummuna yana da ƙarfi hukuma ce kasan ita kuma hukuma saman komai take yana iya cewa ku tafi ku kawo mun shi ku kawo mun shi ni yau a matsayina na gwamna ni zan mai nasiha kaga ai ba ta zo ɗaya ba da irin nasiha ta malamin unguwarku ba ko ba za ta zo ɗaya ba da nasiha ta malami abokin shi ba za ta zo ɗaya da shiryayye abokin shi ba ku tai ku kamo mun shi a ku tsayen mun da shi in ba shi shegen kashi saboda shari'a ta bada dama game da alƙali game da imami jagoran al'umma ya kasance ya dauki mataki akan wanda yake aikata zunubi shine ya mai ta'ziri ta'ziri daga bulalan 40 abin da ya kasa ko kuma ya mai wata amanda wanda za ta gigita shi gobe idan ya ce zai aikata wannan abin idan ya tuno zai fasa wannan shari'a ta ba wa jagoran al'umma ya aikata haka ta'ziri ake kiran shi yake cewa to ya kasance yana da hadamar da zai iya sanya karhin shi ya hana wannan mummuna yace idan babu fa illam yastati yughayyiruhu bi lisanihi idan kuma ya gaza hannun shi ba ta da karhin da za ta iya yi karbin mulkin shi bai iyawa ya hana wannan bannar da ake yi yace to yayi kokari yayi da halshen shi yace bi dhikri wal mawa'iz wal irshad wal nasiha aw bil istihanati wat tawbih yazo ya ambata musu ayoyi na Allah yazo ya musu wa'azi ya shiryar da su ya musu nasiha ko kuma in ta kama ma mu'amala ce abukan mu'amala ne bai da karhin da zai sanya ya musu wani abu wanda amma dai ya tuzartar da shi ya kyare shi yace ban na san mu'amala da kai daga yau dalilin wannan aikin da kake aikata ba kaga ai halshen shi ne halshen kuma ya isar da sakon da ubangijin ka yake nema ka isa yake cewa fa in auta fa in lam yastati yace falyunkiru bi qalbihi wa ikrahu wa yahjuru ahlul ma'asi wal munkarat wa ahlul fisqi wan nifaq ma la azmi ala taghyirihi inda wujud al istita'ati wal maqdira yake cewa idan kuma mataki na uku idan ya gaza halshen nashi bai iya isar da sakon da za a iya dakile wannan bannar da ake aikatawa yace to ya tabbatar wa zuciyar shi lalle shi baya tare da wa'innan abubuwan da ake aikatawa yace shine imma ya kasance ya kyamaci abin a cikin zuciyar shi ko kuma ya kaurace wa mutanen da suke aikata wannan abin haka wa ma fasikan da yake tare da su ya kaurace musu ya fasa mu'amala da su qad'an yace wannan shine dai mataki na uku wanda ya kamata a ce mutum ya aikata shi idan muka koma cikin suratu ali imran ubangiji yana mana bayani wal takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairati wa ulaika humul muflihuna yake cewa tabbas a cikin wannan al'ummar ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama za a samu wani gungu wanda za su kira zuwa ba za su ringa kira zuwa ga alkhairi za su ringa umurni da kyakkyawa za su ringa hani akan mummuna kuma za su ringa rigaye wurin aikata ayyuka na alkhairi yace wa'innan mutanen da suke aikata irin wannan aikin yace wa ulaika hum muflihun sune masu samun rabo a gobe kiyama kaga idan baka samu kanka a cikin wa'innan ba to tabbas kana ana kyautata maka zaton baka daga cikin wanda za su samu rabo a gobe kiyama ummatun yad'una ila alkhairi al'ummar da za su ringa kira zuwa ga alkhairi su ringa umurni da kyakkyawa su ringa hali akan mummuna yace kuma wa'innan sune wa'inda za su samu rabo a gobe kiyama dalilin me ya sanya al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aka zabe ta fiyayyar al'umma daga cikin al'ummu wanda suka gabace mu saboda ubangiji yana bayyana mana kuntum khairu ummatin kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi wa law amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun inke cewa tabbas wannan al'umma taka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mu ne al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mun kasance mafi alkhairin al'ummomi wanda suka gabace mu ba dan komai ba mun kasance mafi alkhairin al'ummomi ba saboda al'ummarka tana umurni da kyakkyawa tana hani akan mummuna kuma muna imani da Allah da manzon shi yace haka su ma da al'ummin da suka gabace mu walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum ma'abuta muzu walittahi yahudawa da nasara da sun yi imani da kai ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan shine yake kasancewa wafi alkhairi a gare su kaga wannan shi yake nuna maka dalilin da ya sanya al'umman manzo Allah ta kasance ta yi kowace al'umma alkhairi shine tana umurni da kyakkyawa tana hani akan mummuna sai dai kalubalen da muke rayuwa da shi a wannan lokacin dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana yake cewa karshen tashin kiyama za ya zo wane da wacce za su ringa zina akan titi kowa zai ringa hucewa yace mai imani ne daga cikin su zai ce dan Allah ku bar titi to kaga meye bambancin mu da irin wannan lokacin abin ai kafa kausai ne a wadina ya kusa mu kawo wannan lokacin shine mu kasance daga cikin mutanen da za su ringa bada gudunmuwa game da al'ummar su duk abinda zaka gani abu ne wanda yake mara kyau in kana da karhin ije shi da hannayenka ka ije shi da karhinka in baka da karhin da zaka ije shi da karhinka to halshenka ya kasance ya bayyana dokokin Allah da manzon shi in babu karhin haka to tabbas ka tabbatar wa zuciyarka lalle ka kyamaci abinda ake aikatawa kuma ka nisanci waɗannan mutanen da suke aikatawa wannan shine wazalika adhaful iman zamu karanta hadisin anan gaba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin da imamu tirmidhi ya wutar nashi yake cewa wallazi nafsi biyadihi lata'murunna bil ma'ruf wa latanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum 'aqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum manzo Allah yace na rantsi da wanda raina ke hannun shi wa kenan ubangijin shi rantsuwan manzo Allah irin rantsuwa tace da taka yace na rantsa da wanda raina ke hannun shi ko ku ringa umarni da kyakkyawa ko kuma ku ringa ko ku ringa umarni da kyakkyawa ku ringa hani akan mumuna ko kuma ubangijinku ya zabkan muku da azaba azabar da lokacin da din zakon wata ukuba afwan yake cewa ko kuma ubangijinku ko kuma yayi kusa ubangijinku ya sabkar muku da wata ukuba wanda za ku ringa daga hannayenku kuna roƙon ubangiji ubangijinku ba zai karba muku addu'arku ba inda zan mu tsaya mu ga yanayin yanda rayuwa ta yau da gobe take tafiya kasashe wanda ba namu ba da namun ma mu gani meye bambancin mu da wannan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa yanzu ka koma kan Gazza ka gani wata nawa shekara nawa shekara biyu da watanni ana ta abu daya ko kuma a biyanto nan da nan da satuttuka shekara biyu tak za ta cika ana abu daya lakka jin ka ba sa addu'a jinka ba a musu addu'a menene abinda ake yi a cikin kasar shine babu umarni da kyakkyawa ba wani wanda ya isa ya hadi ayi umarni da kyakkyawa ba wani wanda ya isa ya sanya ayi hani akan mummuna shi kai su wannan ana ta addu'a amma dai har yanzu ubangiji ya sa musu ido yana kallon su ba bai iyawa ba in ya ga dama kai tsaye yana iya cewa kazan nan ya tsaya halin da ake cikin shi mi ya sanya ubangijin mu za mu tsaya mi ta'adda mi ta'adda ubangijin mu yayi banza da mu ya shafa mana lafiya ubangijin mu baya iya canza al'amurrukan mu ne kalam hil basari kamar kimtawa da ido wannan kasa ta koma yabanya ce ko ina arziki ne a ko ina yana iyawa amma dai mi lalatan muka ba gaba shi kuma abin da yake umurni da kyakkyawan mun bashi baya abinda ake alfahari ko abinda al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama take alfahari da shi take tutiya da shi amma an yi wahi da shi an yi watsi da shi an koma wani abu can daban ya kai yanzu mutum a cikin gidansa ba zai iya umarni da kyakkyawa ba zai iya hani da mummuna ba so da yawa zaka tarar da gidanka an kunna kada-kada ana rayare baka isa ka hana ba a wannan lalata kenan gidanka baka gyara ba kake tunanin ka gyara waje ka gyara gidan wani kai wannan kalubale ne mai yawa iyallanka baka isa baka sanya ba ga yanda nake so ki huto ki shiga cikin gari ba a sai abin da ta ga dama wannan ba banna bace ba baka isa ka gyara gidanka ba ka ringa tunanin ka gyara al'umma kale ka gani irin damar da aka samu na asaita al'umma a musu wani wuri wanda wata hay'a ko wata service wanda za ta ringa kula da abin da ya dace da abin da bai dace ba kalkashin karantarwa addinin musulunci amma dai aka yi wuri da ita kai abubuwan da in ka gani kai ne addini wallahi tallahi sai ka yi yoko wannan titin wannan wallahi duk lokacin da na huce shi wallahi cikin nadama cikin yawai al'umman mu ya ake so wai ta jawo haka muke so mu samu ubangijin mu ya mana gata haka ake so ubangijin mu ya karba addu'o'in mu haka ake so ubangijin mu ya mana rahama ai har abada muna fata muna kokarin muna addu'a Allah ya amintar da mu wallahi tallahi ka samu baraka saboda taba shi mukai kadan dauki dan karamin misali kai ne da mai gidanka a wurin aiki ka so a ce ya juya maka baya in ya juya maka baya la manja wala malja ba inda zaka buga takardar ka ce te ka biyo ta hannunsa sannan a maka karin girma ko a maka karin salar to ya rike ya ce a rike ba aiki sai a barka cikin wahalarka to ina to ga ubangijinka ubangijin da shi yake jujjuya komai in ya ga dama ya muku in ya ga dama ya rike kayan shi dukkan taskokin alkhairai suna hannun shi in bude muku yake yi ku sha in kun ce lalatar za ku yi sai ya rike kayan shi ku kun dubu kuna wahala ya sha muku lahiya ba wanda isa ya bude muku kaga wannan wajibin mu ne mu ringa umurni da kyakkyawa mu ringa hani da mummuna ko kuma maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbata a gare mu yayi kusa ubangijin mu ya sabkar da wata uquba akan mu mu kun dubu muna roƙon shi ya shafa mana lafiya. Ringa umarni da kyakkyawa mu ringa hani da mummuna haka hadisi na gaba wanda Imam Muslim ya hutar da shi haka Imam Tirmidhi ya hutar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa marra aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa zalika adhafu aliman duk wanda ya ga mummuna ana aikata shi a gidanka ne danginka ne yaran aikinka ne ko kuma a cikin gari ne yake cewa yayi kokari ya kayyara ya canza wannan mummunan da ake yi da ƙarfin shi yana da dokar da yana iya bugawa a hasa tsayuwa to yi kokari ya buga ta wallahi tallahi in bai yi ba a gobe kiyama sai an tsayar da shi ubangijin shi ya tambaye shi ya akai lokacin da muka baka damar da zaka iya hanawa baka samu baka hana ba wallahi duk wanda Allah ba shi jagorancin al'umma wallahi ubangijin shi sai ya tsayar da shi ya tambaye shi فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين duk wanda aka ce mai wani ga kanan an dauki wata amana an baka na garinka ne na danginka ne na gidanka ne yace wallahi ubangiji sai ya tsayar da kai yaya kai da waɗannan mutanen da Allah ya dora maka yawon su kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi manzo Allah yace dukkan ku makiyaya ne kuma duk kiwo duk wanda Allah ba shi kiwo ubangijin shi sai ya tseda shi a gobe kiyama ya tambaye shi yaya kai da kiwon da aka baka manzo Allah yake wadda mana yake fassara mana yace magidanci za a tambaye shi me makiyayi ne a cikin gidan shi wannan matar taka wannan diyan naka wallahi sai an tseda ka an tambaye ka yaya ka umurce su da kyakkyawa ka hane su da kan akan mumuna ka tarbiyyantar da su tarbiyya ta addinin musulunci in ba kai ba wallahi tallahi ubangijinka sai ya kama ka da hukuma haka duk wanda aka bashi al'umma ya jagorance ta wani suna yin kaza ko ka ji labarin ana yin kaza baka kawo ba ka san da kazan nan da ake yi arabun ne addinin ka ya hana baka kawo gudunmuwanka ba dan ka hana ba wallahi ubangijinka sai ya tsayar da kai ya maka hukuma ko ya maka sakayya ya maka hisabi a gobe kiyama sanya idan kana iyawa ka kame wannan mummunan da ake aikatawa ko ka canza wannan mummunan da ake aikatawa da hannayenka yana nihin kenan da karhinka yace fa illam yastati idan kuka gani baka iya karewa ka gani baka iya kiyayewa da hannayenka yace to kai kokari halshenka kai amfani kai nasiha ka ambatar musu Allah da manzon shi ka dausar da su akan abinda suke kiyaye abinda suke aikatawa haramun ne kada ana cikin addinin musulunci yace kuma idan baka da damar da zaka iya furci akan haka yace to kai kokari ka canza wannan abin da zuciyarka shine ta kyamaci wannan abin ka kaurace musu waɗannan wanda suke aikata wannan zunubin yace fa zalika adhaful iman wanda yayi hakan shine mafi wanda yayi kowa raunin imani karhinka bai baka ba halshen ka bai iya yin musu nasiha yace to ka kaurace abin da zuciyarka yace idan kai hakan shine ka samu raunin imani Allah ya tarar da mu lokacin sallah nawa ne muke sallah akwai ha yayi to dawa ta gaba ce kenan mu tsaye da aka sankanta ne sauran minti hudu yau mu ci gaba ko ko a tsaye da mu yi tambaya kamar lokacin ya karasa. inda akwai masu tambaya tunda gaba ce ita ma mai zaman kanta wadda mu barta sati mai zawa sai mu dora akan ta insha Allah babu kuma mai kiran sallah mu tada sallah na
wajen baba ne kuni magana akwai zarafin da wata kunuwa wata hanci wata abuwa da dukkanin da kuma ne ko kuma ta kuma ta yi to mana ta so sani duka zarafin su ne
zarafin su ba ɗaya ba ne ba ai shi manzo Allah me yace dukkan kowane dan adam an rubuta mi abinda zai gurgurdan abinda kafin shi zasu yi na daga zina shi ne yake cewa ido za ta yi kaza za yi kaza za yi yace to uban tahiya shine zuciya tana so kuma tana nema ta tabbatar yace to shi kuma zuciya tana so kuma tana guratar ta aikata yace amma dai jagoran tahiya shine in ma ya gaskata ko kuma ya karyata to idan ya gaskata shine kake da zanubin zina shi kuma zina yana ɗaya daga cikin manyan zanubai wanda wajibinka ne sai ka tubo zuwa ga Allah an gane su ba sa cikin waɗanda ka san zanubai suna kasuwa kashi in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan kariba in dai kuka nisanci manyan layyika to wannan kananan za a kankare maka su kaga wannan abin da idanuwanka ta gani za a kankare maka shi wannan zaman da kake yi tsakanin magariba da isha za a kankare maka mukaffiratun lima bainahunna idza shuddatil kaba'ir dukkan wani katahi juma'a zuwa juma'a ramadan zuwa ramadan hajji zuwa hajji umra zuwa umra wannan sallar magariba zuwa isha isha'i zuwa asbahi asbahi zuwa azhar azhar zuwa al'asr dukkan tsankanin su ana kankarewa bawa kananan zanubai yace amma dai idan ya nisanci manyan zanubai to wannan manyan zanuban haka kurin ubangiji baya kankare maka su sai ka me da zuciyarka zuwa ga ubangijinka ka roke shi ubangiji ina nema ka gafarta mini laifi kaza da na aikata ubangijinka ya gafarta maka an gani to wallahu ta'ala a'lam na'am a to shikenan ka fahimta amma dai abin da yake shine mutum ya nisanci haka saboda babban hadari ne duk lokacin da gabbai suka amsa kira zuciya ta amsa to ba lalle ba ake sha ba dama zuciya ita ce uwar tahiya
na'am
sadaka ce mun yi magana sadaka ce ita wallaha ita ce idan ka yi ta to dukkan gabbanka 300 innan dukkan su ka musu sadaka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyanawa yana bayani ne akan fadala na ambaton ubangiji yace abin da yake haka shine kurum ka zo kai raka'a guda biyu yace kowace gaba taka ka riga yi ka mata sadaka shine ya bayyana mana haka kuma yake cewa innaha salatul awwabina ba mai yin ta sai masu nuhatan ubangiji masu nuhatan komawa zuwa ga ubangijinsu an shi sanya mizarta tana da lada da yawa kuma tana da gata tana gadar wa bawa gata a gun ubangijin shi kana zaka gani wahalar tsiya gare ta ba kowa bai ubangijin shi yake datar da shi da aikata ta ba an mutu ana fafutkan nan ba kowa yake iya yin ta ba amma dai da zaka samu ka ringa yin ta wallahi budi ne gare ka kamun ka huto wurin aikin ka karfe 7 lokacin ta ne karfe 6 da minti 15 da zara an ce maka rana ta riga ta hudo minti 15 ko minti 20 kamun bayan rana ta riga ta hudo lokacin wallahi ya riga ya shiga hantsi daga lokacin nan har zuwa minti 15 kamun lokacin azhar ya shiga dukkan su wannan lokacin wallahi ne idan mu yi kokari abu ne wanda yake yana gatar mana da alkhairai masu yawa mu yi kokari mu ringa aikata shi na'am
kaman kamar idan mutum ya sanna asuba zero na musallaci ne sai lokacin ta yi ko sai idan musa Allah lokacin ne
in ya zamuna a masallaci inda yayi sallah yana ambaton ubangiji har zuwa lokacin da ranar ta hudo minti 15 kad daidai gwalgwadon goran mashi goran mashi bai wuce haka kamar 5 cm haka ko 10 cm haka ka dauke shi kamar minti 15 dai abinda mafi yawa malamai suke wadi ko kuma ka wuce daga shi ba ka kai minti 20 bayan rana ta riga ta hudu minti 15 ya isa a lokacin da kai yi ta yace to ubangijin ka zai rubuta maka ladan ummaratika in ka jira ta bayan kai sallar asuba ka zamuna a inda kake kana ambaton ubangiji har zuwa lokacin da rana ta hudo bayan ta hudo ka tashi kai raka'a guda biyu yace ubangijin ka zai rubuta maka ummara cikakka ba ta cikakka sanda kai wanda zai tashi ya tahi ya buga ta ba cikakka bace ba to kai ladan ummara cikakka kana da magaran kana wannan masallacin za a baka ladan ummara cikakka da kai sunnoni ma masu yawa wanda bawa an ya ga dama zai yi raketan dukkan wanzu abubuwa lokaci an kada garabasa ce ba kadan ba to wannan da yawa daga sahabban manzo Allah bussan wannan garabasa ba kai gashi nan kai ka sani a sharadinta shine mutum ya tsaya in dai kana salladin umara cikakka shine ka zamna inda kai kai sallah ka ambaci ubangiji har zuwa lokacin da ka ambaci ubangiji ba kai barci ba amma dai kuma bayan kana iyawa ka taika wani uzurin ka dawo idan ka dawo kana iyawa kai sallar ka ta wallahi wannan kuma ita ba tsayinta daban amma dai in kana salladin umara shine ka zamna har zuwa lokacin da rana ta hudo haka wannan da kai wa'ansu kwanuka wanda muke kirtada duk dan ba samu wannan riba a gaba ya siya ma kwanuka guda 10 na watan na kowa kwanuka guda 9 na watan Zulhijja a ga wannan kwanuka ne wanda sai kowanne a kowace safiya ladan umara ake samu ka zo ka zamna kai zaman dirshin a masallaci ka huto ai sallah da kai ka zamna inda kai sallah kai ta fafatawa har zuwa lokacin da rana ta hudo ga yarka aka guda biyu ka ga wannan kwanuka ne wanda sai kowanne kwanuka guda 10 a cikin kwanukan duniya anan sosai zaka mora akwai abubuwa da yawa wanda bawa idan ka yi sai ka koma gehe kurin ka ringa kallon mutane Allah dai ya datar da mu Allah ya taimake mu ya datar da mu akan tabbatuwa akan sunnar shi ya sanya duk abinda rai take gurata na alkhairi Allah ya tabbatar mata da shi Allah ya datar da mu ya sanya abinda makaranta daidai ya ba mu ladan shi a kuskure da muka yi ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana muna tausali ga wannan zama da muka yi dukkan bukatu na alkhairi abinda rai ta kudurce na alkhairi Allah ya tabbatar mata sharrin da yake cikin rayuwa Allah ya nisantar da mu duk abinda yake sako ne na ubangiji Allah ya nisantar da mu da aikata shi Allah ya tabbatar تردبوا أكن تبركي نجري تبركي نزيك مهزوا جداء الجنة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أواد أمنا أرزكي لسكي براء دامنا فتنقوى ألا يجياب قفيش يزني البركة أتكي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.